الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يهمك إخوانا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدونة من مكي لنا الجمعة شاعت يا قوات الرجب، شرع قوات الرجب شكرا المجرية تبقيت يا بطريه كده أشرين لسرع واند يجي دي شاعت يا قوات التفقه كبكل واند يجي دي دي شاعت يا قوات البقي شكرا الميلادية تبقيت لسرع أولا هتوى سام سماكو موكو تكين تفسير القرآن من جرمه أئلا جام فعل تفسير سورة الحشر وأن كما وأن شيل المجد كنت نبيه لمن فعل تفسير أما لو تفسير جام داما متفسير بابا أيو دنقوا مالا عبد الرحمن شيل جامنا بكي sakamakon rashin samun halartar ɗan uwa Malam Sa'id, kuma zan isar da hanzarinsa ga wannan dandazon al'umma da muka haɗu a nan. Zan faɗa mana hanzarinsa ba tare da na yi dogon bayani ba. Malam Sa'id bai samu halartar wannan wuri tare da mu ba sakamakon matsalar man fetur da ake fama da ita. Ya tashi motar ta babu mai, kuma bai samu ba, don haka bai iya zuwa ba. Ni dai Allah ya sa na samu na zo. Yaya aka yi na samu? Ta wata hanya na samu. Fa atabiru ya ulul asbab.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحج. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحشر باتا هلا دا ونن سورة ونن سورة تمرين دا مكفتا اتا تم دا باتا انا اتكيدا ايسا سورة الحشر حتى ننزاق قمي اربطاء تكين المطاهر دا فكير ايدا سورة. اما ابن عباس يا شراوت دا سورة سورة بني النبيه. Banin Nadir sunan kabila ne na Yahudawa da suka zauni Madina, wanda kuma wannan sura tana ba mu labarin kissarsu da yadda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya fatattake su daga garin Madina. to kasancewar surar tana magana akan su sai yasa aka kirawo ta da suratu Bani Nadir. Haka nan Abdullahi dan Abbas ya gaya wa almajirin sa Sa'id ibn Jubair kamar yanda yake cikin littafin Sahih al-Bukhari. An kirawo ta da suna suratul Hasr kuma saboda aukuwar wannan lafazin na al-Hasr a cikin ta. Za mu ga a aya ta biyu Allah ya kawo kalmar al-Hasr, huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli al-kitabi min diyarihim li awwal al-Hasr. A dalilin haka aka ba ta wannan suna suratul Hasr. Kuma wannan sura ta sauka ne a Madina, babu saɓani tsakanin malamai akan wannan. A littafin ko ƙididdigar saukan surori, wasu malamai sun ce wannan ita ce sura ta 98, ta sauka bayan saukan suratul Bayyina, lam yakunil ladhina kafaru, da kuma gabanin saukar suratul Nasr, qul ya ayyuhal kafirun. Adadin ayoyinta 24, kuma babu saɓani a kan wannan tsakanin malamai masu ƙididdigar littafin ayoyin Alƙur'ani. Mun faɗi cewa surorin surar tana ɗauke da manufofi daban-daban. Daga cikin manufofin wannan sura, ambaton ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya na ba da dama cikin hanya mafi sauƙi a fatattafi Yahudawan Bani Nadir, tare da cewa mutane ne da Allah ya ba su ƙarfi da sadaukantaka da jaruntaka, ga kuma suna cikin wasu unguwanni wanda suke da ganuwoyi, kuma ganuwa mai ƙarfi, sannan ga makamai da suke da shi a hannunsu. Amma duk da haka Allah ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama da musulmi dama cikin ƙanƙanin lokaci, a cikin kuma hanya mafi sauƙi suka fatattake su daga garin Madina. Babu shakka wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah da yake yi wa annabi, da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kuma wannan yana nuna yadda Allah maɗaukakin sarki yake ƙarfafan annabinsa ya ba shi galaba da rinjaye akan abokan gabansa. Sannan abu na biyu, tana ainihin bamu labarin irin abin da ya gudana na yadda musulmi suka lalata dukiyoyin Bani Nadir, da kuma hukunce-hukuncen waɗannan dukiyoyi, da bayanin waɗanda suka cancanci waɗannan dukiyoyi da aka samu na sauƙi daga cikin dukiyar Bani Nadir. Sannan kuma surar tana karantar da mu girman sha'anin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min al-muhajirin wal ansar, irin girman sha'aninsu da girman matsayinsu da darajarsu, da ma waɗanda za su zo bayansu daga cikin muminai waɗanda za su bi tafarkinsu. Kamar yadda surar har ila yau tana tsiraita mana manufofi ko miyagun manufofi na munafukai, da irin yadda suka riƙa yi wa Yahudawan Bani Nadir alkaura na ƙarya, alkaura na yaudara. Kuma tana gaya mana cewa, tana karantar da mu cewa munafiki duk inda yake ba wanda za a amince masa ba ne, ba za a amince ma maganganunsa ba, ba za a amince wa ainihin alkawarransa ba. Kamar yadda surar ha'ila yau tana yi mana nuni zuwa ga girman sha'anin Alƙur'ani mai girma, da yadda yake sanya kuce'i, wato ƙasƙantar da kai da nutsuwa a zukatan waɗanda suke majewansa, masu karanta shi, masu aiki da shi. Waɗannan kaɗan daga cikin manufofin da wannan sura ta ƙunsa take kuma karantar da mu. Ibn al-Qayyim ya faɗa a cikin Zadul Ma'ad dalilin da ya ja Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan sura. Yake cewa yayin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya sauka garin Madina, ya samu kafirai, wato sun kasu gida uku dangane da shi da sauran musulmi. Kaso na farko su ne waɗanda suka yi sulhu da shi, suka nemi a zauna da zaman lafiya, babu faɗa tsakaninsu da shi, ba za su taimaka ma wani idan ya zo yaƙar musulmi ba, su ba kuma ba za a yaƙe su ba idan har sun cika wannan alkawari, ba za su nuna soyayyarsu da goyon bayansu ba ga maƙiya annabi sallallahu alaihi wa sallama da musulmi. Za su ci gaba da zama a kan addininsu na kafirci, za a ba su aman wato aminci akan dukiyoyinsu da jininsu, ba za a taba dukiyoyinsu ba, ba za a taba lafiyarsu ba. Daga ciki kuma akwai waɗanda su kuma sun fito karara, sun yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallama, sun nuna masa gaba da kiyayya. Akwai kuma kaso na uku waɗanda su kuma sun bar Annabi sallallahu alaihi wasallama, ba su yi sulhu da shi ba, ba su yaƙe shi ba, ba su yi fito na fito da shi ba, ba su nuna goyon bayansu ga abokan gabarsa ba, amma dai sun jira ido su ga me zai wakana tsakaninsa da abokan faɗansa. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne ya yi rinjaye, su kasance tare da shi. Idan kuma Ƙuraishawa ne suka yi rinjaye, to su koma su kasance tare da Ƙuraishawa. To daga cikin waɗannan kaso na kafirai, akwai waɗanda suke san Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi rinjaye, suke so ya samu nasara a zuciyarsu. Akwai waɗanda su kuma suna son maƙiya Annabi sallallahu alaihi wasallama su fi nasara a kansa, suna fatan a karya musulunci a Madina. Daga cikinsu kuma akwai waɗanda a zahiri suna nuna cewa su suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma a haƙiƙani a baɗininsu suna tare da maƙiya Annabi sallallahu alaihi wasallama, maƙiya musulunci, waɗanda su ne munafukai. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mu'amala da kowane kaso, kowane ɓangare daga cikin waɗannan ɓangarori na kafirai waɗanda ya same su a garin Madina. Ya bi umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi na yadda zai zauna da su, ya yi sulhu da Yahudawan Madina, ya rubuta musu yarjejeniya ta zaman lafiya. Yahudawan Madina ƙabilu ne guda uku da suka zauni Madina tun lokacin jahiliya kafin yin musulunci, bayan an fatattake su daga Sham. An ce tun lokacin da Buktanassar ya shiga garin Sham ya yi wa ainihin Yahudawa kata-kata, to a lokacin ainihin suka fantsama, wasunsu suka zo suka zauni Madina. Akwai Yahudawan Banu Qainuqa, akwai Yahudawan Banu Nadir, akwai Yahudawan Banu Qurayza. Banu Qainuqa su ne farkon waɗanda suka fara karya alkawarin da yake tsakaninsu da Annabi sallallahu alaihi wasallama na zaman lafiya. Suka fito suka nuna masa gaba da kiyayya ƙarara, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya yi musu ƙofar rago a garin da suke. Sannan daga baya ya umarce su cewa su fita daga garin Madina, ba za su ƙara zama a garin Madina ba. Suratul Ahzab ta yi bayanin nan nan fillah. Sannan kuma Banu Nadir su suka biyo baya wajen karya yarjejeniya da take tsakaninsu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ta zaman lafiya. Malaman tarihi da na sira sun faɗi dalilai daban-daban waɗanda su ne suka jawo Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya yaƙe su, har ya fitar da su daga garin Madina. Wasu ruwayoyin suna cewa Ƙuraishawa ne suka aika wa Yahudawa, suka ainihin yi musu barazana da cewa idan suka ci gaba da zama da Annabi sallallahu alaihi wasallama zaman lafiya, ba su fito sun yaƙe shi ba, to su Ƙuraishawa za su yi ɗamarar yaƙi su zo su yaƙe su da manzon Allah ɗin gaba ɗaya, ainihin su fatattaki. Ƙuraishawa suka rubuta wannan, suka aika wa Banu Nadir, wato Yahudawan Banu Nadir, cewa lallai su karya yarjejeniyar da suke tsakaninsu da Annabi sallallahu alaihi wasallama, su fito ƙarara ya yi da Annabi sallallahu alaihi wasallama su zama tare da Ƙuraishawa. Saboda haka Banu Nadir sai suka ji tsoro da ganin wannan barazana, sai suka ga ya kamata su shirya wani plan ta yadda za su kashe Annabi sallallahu alaihi wasallama kusan jilla kifa na yaudara. Saboda haka sai suka aika wa Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya fito shi da sahabbansa guda 30, su ma za su fito da malamansu na Yahudawa guda 30, su haɗu a wani guri wanda yake tsakiya, ba wajen da Yahudawa suka fi yawa ba, ba wajen da kuma musulmi suka fi yawa ba. Su haɗu a nan a tattauna su da waɗannan malamai na Yahudawa, idan har ya ƙure su da hujja, to su Yahudawan za su yi imani, za su bi abin da ya zo da shi na gaskiya. To Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan, ya kuma san cewa kike da hujja, kuma lalle shi zai yi galaba ta bangaren ta fuskar hujja. Matukar dai aka zauna aka tattauna da waɗannan malamai da Yahudawa, sai ya yarda ya fita shi da sahabbansa sun su 30. Yayin da ya matso kusa da wannan gurin da suka ba da shawarar ya zama shi ne mahaɗa, sai Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da shi da mutane guda uku, su matan Yahudawa da mutane guda uku. Ashe waɗannan mutane guda uku na cikin Yahudawa kowanensu ya riƙo wani mugun makami, da niyyar idan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo an zauna, sai fitar masa da sara su kashe. Saboda haka sun cimma buƙatarsu, sun kuma samu fitar da kansu daga waccan barazana da Quraishawa suke yi musu. To amma da Allah ya so sallaka su, sai ya kasance daga cikin Yahudawan za a samu mai sallaka su. Wata mata sai ta tona wannan asirin, ta gaya ma wani ɗan uwanta musulmi wanda ya musulunta, ta gaya masa tofa ga irin kulle-kulle da masjida da aka shirya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma nan da nan kafin abin ya wakana, sai ya je ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya juya bai je gurin wannan zama ba, ya je aka haɗo ainihin runduna, aka zo aka zagaye birnin ko unguwar da Bani Nadir suke ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su dama, idan har za su fita su bar garin Madina, to ba zai auka musu da faɗa ba, kuma za su bar duk abin da suka mallaka. Abin da aka yarda su ɗauka kawai shi ne abin da dabbobinsu ko kuma raƙumansu za su iya ɗauka, amma ban da makamai. Wannan riwaya ce sahihiya, tana cikin Musnad ko Musannaf na Abdurrazzaq. Sannan abu na biyu ko sababi na biyu da malamai suke faɗa shi ne cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya tafi wajen Yahudawan Bani Nadir, saboda akwai yarjejeniya cike tsakanin, akwai wani daga cikin musulmi wanda ya kashe wasu mutane guda biyu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je gurin Yahudawan Bani Nadir don su taimaka wajen biyan diyar waɗannan mutane guda biyu da aka kashe daga kabilar Banu Amir, saboda yarjejeniyar da ke tsakanin musulmi da Yahudawa a wannan lokaci. Shi da su ne za su taimaka idan wani abin buƙatar taimako ya taso na dukiya. Saboda haka Annabi ya je wajen su domin neman wannan taimako, kuma suka yi alƙawarin za su taimaka. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna jiransu a ƙarƙashin wani wata katanga. To daga nan sai Yahudawa suka yi ƙus-ƙus a tsakaninsu, suka ce ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙarƙashin katanga, wanda wannan wani yanayi ne da ba za ku iya taɓa samunsa a cikinsa ba, wato yanayi ne da zai ba ku dama ku kashe shi in kina son kashe shi. Saboda haka sai wani mugu daga cikinsu ana kiran shi Amr ibn Jihash, sai ya ce to shi zai iya zuwa ya kashe Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Zai je ya hau wannan katangar ta baya, Annabi bai sani ba, zai hau da wani ƙaton dutse, sai ya rigiyo wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan dutse ya ce manzo Allah ya mutu. Sai suka ce sai zai aikata wannan. To sai Allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabinsa abin da yake faruwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya bar wannan katangar ya koma Madina. To lokacin da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ga bai dawo da wuri ba, sai suka taho domin su ji me yake faruwa. Sai suka gamu da shi a hanya yana dawowa, shi kuma ya ba su labarin abin da yake faruwa, ya kuma ce su ɗaura ƙamara domin za a fita a yaƙi waɗannan mayau da radar ne sun karya alƙawari da yarjejeniyar da suke tsakaninsu da shi. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fita shi da sahabbansa, aka yi wa wannan unguwa ta Bani Nadir ƙawanya, aka yi mata ƙofar rago. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce su yarda su miƙa wuya a yi sulhu da su, bayan an kwana shida ana yi musu ƙofar rago, ana yi musu ƙawanya, sai yadda a yi sulhu da su, amma fa za su bar Madina. Sannan kuma ba za su ɗauki kayayyakinsu ba, sai abinda raƙumansu kawai za su iya ɗauka. Saboda haka sai suka yarda da wannan. Ita ma wannan riwayar تازو تهنير ابن إسحاق بإسناد مرسل سنن كما تازو تهنير موسى بن عقبة واندوان من ذلك الغسير واير تزمى إتما يواير كيف تجيجيا سنن أبو نأوكي شيني أبندا مال من شاريه نم كما مدى من سيرة إن موسى بن عقبة يتاو أتكين مغازينسا يكي سوا بني النبير وتيهدا وبني النبير sun aika wa Qurayshawa a ƙoye suka nuna muku cewa su zo su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su kuma ta ɓangaren su za su taimaka musu za su haɗu su yi wa annabi da sahabbai rububu su kashe su to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya tona asirinsu ya kasance abin da suka yi nufi ya faru bai faru ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaga cewa ya kamata a fito a yaƙe su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita da sahabbansa yaje yayi wannan gari na su kawanya annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya umarci sahabbansa duk su fito su yi damarar yaƙi cikin kwana goma wanda duk aka ba waɗannan yahudawa kwana goma sai kuma duk wanda bai bar Madina ba cikin tsawon kwana goma to jininsa ya halatta idan musulmi sun bai shi su kashe shi a wannan lokaci shugaban munafukai na Madina Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai ya riƙa aikawa Yahudawan Bani Nadir yana nuna musu cewa kada su yarda su sabida su rusuna ga abinda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake neman su da shi yace da su su tsaya su jajirce su cije su yi turjiya su kuma munafukai za su kasance tare da su yi musu alkawarin cewa zai tsaya ta ɓangaren su don haka sai suka nuna kangarewa din cewa munafukai ƙarƙashin jagorancin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul za su zamo tare da su to musulmi sai suka zo suka musu ƙawanya su kuma munafukai ba su fito sun taimakawa ainihin Yahudawa ba Allah ya ba mu labarin abin da ya faru a cikin wannan sura inda yake alam tara ila allazina nafaqu yaquluna li ikhwanihim allazina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakazibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallina al-adbar thumma la yunsarun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zauna yayi musu kawanya tsawon kwanaki shida ya ba su damar cewa suna iya su fita ba tare da an kashe su ba kamar yadda aka yi wa Yahudawan Bani Qurayza ba tare da an yi musu wannan ba amma za su bar duk abin da suka mallaka samban da abin da dabbobin su ko raƙuman su za su iya ɗauka saboda haka sai suka riƙa rufe gidajen su suna ɗaukan abin da za su iya ɗauka na ƙofofin gidajen su da runduna suna ɗaurawa a kan raƙuman su domin su gudu su bar Madina suka gudu wasu suka nufi Sham wasu kuma suka tsaya a nan Khaibar Khaibar gari ne da yake tsakaninsa da Madina a yanzu kamar kilomita 150 saboda haka sai suka je can suka kafa wani garin sabo wasu kuma gaba ɗaya suka fita daga Madina suka koma Sham a wani wuri da ake kira Azru'at a cikin Sham wanda wasu malamai suke cewa a nan ne za a yi hasib wato a nan ne ranar gobe kiyama za a tattara mutane don hisabi shi yasa aka kirawo wannan wurin da aka tura su aka tattara su a ciki Allah ya kirawo su li awwal al-hasib to malamai sun yi sabani akan lokacin da wannan abu ya faru Urwa ibn Zubair yana cewa wannan ya faru bayan yakin Badar bayan an gama yakin Badar haka ta faru ga Bani Qurayza wato Imam Bukhari ya rawaito wannan a cikin littafin sa ingantacce da sanadi mu'allaq daga Urwa cewa bayan wata shida da yin yakin Badar abin ya faru wato kafin yakin Uhud amma sauran malaman mazaji da malaman sira sai kuma abin da suke cewa wannan ya faru ne bayan yakin Uhud ibn Ishaq ma yana cewa abin ya faru ne a shekara ta hudu bayan hijira. Ibn Sa'ad da malamin sa Al-Waqidi su kuma suna ma fadar watan da abin ya faru, sun ce abin ya faru ne a Rabiul Awwal bayan wata 37 da hijiran Manzo sallallahu alaihi wasallam. To wannan shine abinda wannan sura take gaya mana, wannan kuma ita ce kissar da ta sa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan sura don ya labarta ma waɗanda za su zo baya abinda ya faru. Allah yake bismillahir rahmanir rahim, subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwa al aziz al hakim. Abinda yake cikin sammai da abinda yake cikin ƙasa duk sun yi tasbihi sun tsarkake Ubangiji. Wa huwa al-aziz al-hakim, kuma shine gagaraba dau jami'in hikima. Huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli al-kitab min diyarihim, shine wanda ya fitar da waɗanda suka kafirta daga cikin ma'abota littafi daga gidajensu. Li awwal al-hakim, a farkon tara su ko koran su. Ma zanantum an yakhruju, ba kwa tsammanin za su fita. Wazannu annahum mani'atuhum husuluhum min Allah, su kuma sun yi tsammanin gamiyoyinsu za su hana su, za su kasance su za su ba su kariya daga Allah. Fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu, sai Allah ya zo musu ta inda ba sa tsammani. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, ya jefa matsanancin tsoro a cikin zukatansu. Yukhrijuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin, suna rufe gidajensu da hannayensu da hannayen mu'minai. Allah yake fa'tabiru ya ulil absar, ku yi lura ku yi izina ku dau wa'azi ya ku masu hankula. Allah ya bude wannan sura da tasbihi ga Allah ko da bayanin tasbihin abinda yake cikin sama da abinda yake cikin ƙasa ga Allah. Wannan budewa da Allah madaukakin sarki yayi da tasbihi, subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, a ciki akwai tunatarwa ga mu'minai da cewa su yi wa Allah tasbihi su ba, domin tasbihin su da za su yi wa Allah godiya ce gare shi. Idan suka tsarkake shi to sun gode masa, musamman ma a kan wannan ni'ima da Allah ya ba su ta buɗe garin Banin Nadir da korar Yahudawan Banin Nadir, duk da irin sadaukantaka da ƙarfin jigaranta da makamai da ainihin ganuwa ƙarfa da Allah ya ba su. Amma duk da haka cikin sauƙi a cikin abin da bai wuce kwana shida ba, Allah ya ba su dama suka kori Yahudawa na Banin Nadir a lokacin da suke tsammanin babu abin da zai iya fitar da Yahudawa daga garin. Ma zanantum an yakhruju, kamar yadda Allah ya ce, ba ku yi tsammanin za su fita ba. Su ma kuma suna tsammanin ganuwoyin da suka yi za su kare su, za su yi musu katanga daga azabar Allah. To amma cikin sauƙi sai ga shi Yahudawa na Banin Nadir suna kakkarye gidajensu da ƙofofinsu da wundunansu da hannayensu da kuma hannayensu su ba mu'minai. Babu shakka wannan ni'ima Allah ya baka galaba akan abokin gabanka wanda kake tsammanin ya fi ka ƙarfi, wanda kake tsammanin ya fi ka tanadi, wanda kake tsammanin ya yi shirin da kai baka yi ba. Amma cikin ɗan lokaci kaɗan Allah ya baka nasara a kansa. Kaga wannan ni'ima ce da za ta sa ka yi tasbihi ka gode wa Ubangiji. Shi ya sa Allah sai ya buɗe wannan sura da ya sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, don ta zama hannunka mai sanda ga mu'minai, cewa duk sanda Allah ya ba su wata ni'ima to su gode wa Allah. Kamar Allah yana ce musu ku yi tasbihi kamar yanda abin da ke cikin sama da abin da yake cikin ƙasa yake tasbihi. Ta wani ɓangare guda kuma a cikin wannan bayani na Ubangiji subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, akwai hannunka mai sanda ga su Yahudawan Banin Nadir da wannan sura ta sauka saboda sha'aninsu. Allah kamar yana miki nuni da cewa abinda ya same su ya same su ne saboda girman kansu da kangarewar da suke wa Ubangiji. Sun ƙi masa tasbihi, sun tsarkake shi, sun ƙi bautata masa, sun ƙi gaskatawa da annabinsa sallallahu alaihi wa sallama. Suna fa duk wanda ya yi haka to kansa zai cuta, ba zai cuci Ubangiji da komai ba. Saboda na farko wannan tasbihi da zai yi ba zai amfanar da Ubangiji komai ba, ko yayi ko kai yayi ubangiji ba zai amfana da tasbihinsa ba. Abu na biyu kuma, idan shi baya yi, to waɗanda suke sammai da abin da duk yake cikin ƙasa suna yi wa Allah tasbih. Mala'iku gaba ɗaya suna tsarkake ubangiji, suna bauta masa. Haka nan ainihin halittu da Allah ya yi a sama, rana da wata da saurari, dukkaninsu suna tsarkake Allah suna bauta masa. Haka nan abinda duk Allah ya zuba a doron ƙasa, bishiyoyi da duwatsu da ruwa da duk abin da kake iya gani a doron ƙasa na dabbobi da tsuntsaye da ƙwari, gaba ɗayansu suna tsarkake ubangiji. Saboda haka kai ɗan adam, idan ka ki tsarkake ubangiji, kaga in har tasbihi zai amfani ubangiji, to wanda ake yi masa a sama da tasbihi ya ishe shi. Kai ne bare, kai ne baragurbi, ku waɗanda ba ku tasbihi ɗin ku ne ɗan kaɗan. Domin in kuka kiyasta kanku da waɗannan halittu da Allah ya yi, za ku ga ku ne kaɗan. Saboda haka rashin tasbihinku ba zai rage wa Allah komai ba. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. أبين بيكي سمي بقي جبات أيسنا أيها الله تسبيه حتى ننقصى جبات أيضا. أبين بيكي تسبيه الله يكي باب وانا أبو فاتينا تسبيه تارد بيدي وبيجد انساء ولكن لا تفقهون تسبيههم حين باقى فهنتر تسبيه لفكري. Za mu ga Ubangiji ya kawo sigar tasbihi a nan da siga ta mazi, fi'ili mazi. Allah yake sabbaha lillahi, Ubangiji ya abin nan sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh, abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin ƙasa sun tsarkake Ubangiji. Wannan dan a nuna maka cewa tsarkake Ubangiji daga dukkan abin tarayya, tsarkake sifofin Ubangiji daga dukkan wani aibi da naƙasa, wani abu ne da ya riga ya tabbata daman can, ba wani abu ba ne sabo. Allah ya riga ya umarci bayinsa da shi, kuma ya kinsa wa bayinsa, hatta waɗanda a zahiri ba su da ikhtiyari, ba su da zaɓi, ba su da katabus, kamar bishiyoyi, kamar ainihin ƙoramu da tekuna, kamar duwatsu da tsuntsaye da dukkan sauran halittu da su ba su da ikhtiyari kamar yadda ɗan adam yake da shi, to su kansu suna tsarkake Ubangiji tun tuni Allah ya kinsa musu wannan. Saboda haka sai Allah ya kawo abin da sigar mazi, kamar an yi an gama, domin a nuna maka abin daman can akwai shi. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghudwi wal asal, duk abin da yake cikin sama da duk wanda yake cikin ƙasa yana ainihin sujjada ga Ubangiji, yana rusunawa Ubangiji taw'an wa karha, ya ki ko ya so. وجلالهم بالغدو والآثال دكما إلو ووث بالغدو دساتد يما دكت ميس سنا أيضا جدا وغنجد مدوكة تنفلت. إذا أتكي تسبيه أنا نسل تنزيه الله سبحانه وتعالى من النقائص بلك كيس لك سوايا بلك كيس لك أيضا تنزيهه من الشريك tsarkake shi daga abin bautawa ba shi ba, tsarkake shi daga abokin tarayya. Idan aka ce a tsarkake sunan Ubangiji ko a tsarkake Ubangiji, ana nufin a sifanta shi da siffofi na kamala, kada a sifanta shi da siffofi na nakasa, kada a sifanta shi da aibi. Sannan kuma ana nufin a bauta masa shi kadai, kada a bauta ma wani tare da shi. Duk wannan yana cikin ƙarƙashin ma'anar kalmar tasbihi. Kalmar tasbihi tana nuna wannan. Kuma har ila yau za mu gani a Alƙur'ani a gurare daban-daban Allah ya yi maganar tasbihi, tasbihi, tasbihi. Malamai suna cewa an yi maganar tasbihi a Alƙur'ani a gurare sama da 80 da sigogi daban-daban. Za mu ga wani lokaci sigar umarni, ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran katira wa sabbihuhu bukratan wa asila, ya zo a nan da sigar umarni wa sabbihuhu, ku tsarkake shi safe da yamma. Sabbih isma rabbikal a'la, ka tsarkake sunan Ubangijinka wanda shi ne mafi ɗaukaka. Wani lokaci da lafazin fi'ili madi, kamar yanda ya zo a wannan sura da kuma surar da ta gabata wannan, wato suratul hadidi, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sannan za mu ga a wani lokaci Ubangiji ya amfani da lafazi na mudari'i yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi al-malik al-qudus al-aziz al-hakim, wani lokaci kuma da masdari kamar subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Ubangiji ya kawo tasbihi a farkon surori guda takwas a cikin Al-Qur'ani, farko suratul Isra'i subhanalladhi asra bi 'abdihi, sannan farkon suratul Nahl اتى امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون, ثم فرق سوره الحديد سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم سبح لله, ثم ونن سوره سوره الحشر كما سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم, ثم كما فرق سوره الصف سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم, ثم كما ذكرت سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم, ثم كما ذكرت سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, ثم ذكرت سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. ثم جاء بيجي يابو وأن سوري ده تسبيح دينونا منا جرما تسبيح. إذا مكا طيع مكا إلى أكري ده فرقم ونين سورة da kuma farkon surar da ta gabata wato suratul Hadid, zamu ga anan Allah yake subhana lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-aziz al-hakim, amma ne takarmal ma tawbi, amma a can sai aka faɗi ma sau daya subhana lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa al-aziz al-hakim. Wasu malamai suka ce hikimar da suka Allah ya haka a can Ubangiji yana kira ne zuwa ga ayi da akari da irin dalilai da suke nuna wahadaniya ta sa kadaitakar sa a cikin uluhiyyar sa, dalilan nan akwai su a sama akwai su a ƙasa, to saboda ana kiran ka ne zuwa ga dalilan sai aka dunkule su aka faɗe su aka ba su alma al-mawsula guda daya, saboda su ake kiran ka zuwa gare su kai la'akari da sai aka ce ma fis samawati wal ard, dalilan da suke cikin sama da ƙasa, domin dalilan ake neman ka ba da hankali a kan su, yasa zamu ga ayoyin da suka zo ba gaban wannan sai suka ci gaba da fadar sifofi ga Ubangiji huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Amma anan ana so a gaya maka masu yin tasbihin ne suna fa da yawa a sama da ƙasa, gaya maka suna da yawa, akwai su a sama akwai su a ƙasa, saboda haka sai aka maimaita maka ma al-mawsula aka ce ma fis samawati, sannan aka sake cewa wa ma fil ardi وهو العزيز الله شيني wanda yake gazaraba dai wanda yake da galaba ba wanda zai fi karfin Ubangiji shi yake da as-sultanul ghalib shine kuma wanda yake da al-hukmul ghalib hukunci shi yake rinjaye sannan kuma shi yake da iko duk abin da yake shi yake wakana abin da bai so ba ba zai wakana ba kuma babu wanda ya isa ya tilasta Ubangiji sannan kuma babu wanda ya yi wa Allah gyara a cikin abubuwan da yake zantarwa. Sannan al-hakimu yana daukan ma'ana guda biyu, ko dai al-hakimu zul hikmati ko al-hakimu zul hukmi, ko dai zul hikmati Ubangiji mai hikima ne a cikin dukkanin abubuwan da ya shar'anta mana akwai hikima, sannan yake da hukunci, hukunci nashi ne shi ke zartar da abin da ya so, idan Ubangiji ya so ya zartar da abu babu mai hanawa, in ya so mutum ya mutu babu wanda ya isa ya dakatar da wannan mutuwa, in ya so mutum da talauci babu wanda ya isa ya azurta shi, in ya so mutum da arziki babu wanda ya isa ya iyaka shi, duk abin da Allah ya so ka da shi babu wanda ya isa ya hana, la mu'aqqiba li hukmihi, babu wanda zai iya wa Allah gyara ko ya ainihin ya ce zai yi wa Allah ainihin gaba da gaba a cikin hukuncinsa, saboda haka shi yake da hikima a cikin shari'arsa, duk abin da Ubangiji ya shari'anta to akwai hikima a ciki, sawa'un ka san hikimar ko baka san hikimar ba. Ubangiji da ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, akwai hikima a cikin ya halatta ciniki ya haramta riba, sawa'un ka san hikimar ko baka san hikimar ba, amma dai akwai hikima. Abinda za ka yi imani da shi cewa Allah mai hikima ne, idan kai imani da wannan to dukkan wani hukunci da Ubangiji zai shar'anta sai ka yadda to akwai hikima, ba sharadi bane sai ka san hikima, ta yiwu ka san hikimar, ta yiwu baka sani ba wani ya sani, ta yiwu kuma kowa ma bai sani ba. Lokacin da wata mata ta tambaye na Aisha, Allah ya kara mata yarda, tace me yasa mata waɗanda suke yin haida aka umarce su da surama azumi amma ba a umarce su da surama sallah ba? Sai sai da tuna Aisha tace mun kasance a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ana umartan mu da murama azumi, sannan ba a umartan mu da murama sallah. Wato sai ka gaya musu hukunci ne daga Allah da manzansa, wato wannan ita ce hikima. Saboda haka lokacin da za ka faɗi wani hukunci, wani ya ce da kai menene hikima, ba sharadi ba ne sai ka gaya masa hikimar, sai ka ce haka Allah yake, shi kuma Ubangiji mai hikima ne. Ka san hikimar ko baka san hikimar ba? Me yasa a alwala aka taƙaita wanke waɗannan gaɓɓai da su ne gaɓɓan alwala kawai, ba a ce mu wanke ciki ba, ba a ce mu wanke baya ba? Me yasa wannan aka ce a shafa, ba a ce a wanke kai ba, ba a ce a wanke kunne ba? Me yasa aka ce a yi shaƙa, ba a ce a ɗora ruwan a cikin kusa cikin hanci ba? Wato saboda haka duk wannan tambayoyi ta yiwu ka iya bada wani abin da kake iya tunani na hikima, ko kuma ka ce haka Allah ya ce, ni shi kuma alhakimu ne, mai hikima ne. To haka nan a cikin ayyukan da yake kaddarawa kuma akwai hikima, cikin af'aluhu shar'iyya akwai hikima, haka nan a cikin af'aluhu qadariyya nan ma akwai hikima. Abubuwan da zai kaddara, ya sanya Zaidu ya zama mai wadata, Bakr kuma ya zama matalauci, ba za ka ce to me yasa shi ma Bakr ba zai yi kuɗi ba kamar yadda Zaidu ya yi? Haka Allah ya ce ya gan su, Allah ya ga dama shekara a yi ainihin a samu abin nan amfanin damana ta yi kyau, Allah ya ga dama kuma a yi fari. Me yasa bana a ce Ubangiji ya kaddara mana damana, ko bana kuma Ubangiji bai kaddara damana ba? Me yasa haka za ta faru? Wannan haka Ubangiji ya so, shi ya ga dama wata rana ya ba ku nasara, wata rana a ci nasara a kan. To abin da yake ga mumini, duk lokacin da al'amari ya yi ciki masa, idan yana da alaka da shari'a, to ya sani Allah shi ne mai hukunci a cikin wannan. فَمَثَلَكُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Saboda haka sai ku garaje ya zuwa ga Allah, shi ne zai ba ku wannan hukunci daga Al-Qur'ani da Sunna. Idan kuma wani abu ne na kaddara shi ma ya faru gare ka, to shi ma sai ka koma ga Allah. Saboda haka kana rashin lafiya, ka koma ga Allah. Ka rasa ne babu kasuwa, ka koma ga Ubangiji. A kana cikin ƙangi ne, ka koma ga Ubangiji. Duk abin da kake ciki, ka koma ga Ubangiji. Idan matsala ce da ta shafi addini, to ka koma Al-Qur'ani da Sunna. Idan kuma matsala ce da ta shafi rayuwarka, to shi ma ka koma ga Allah. To wannan shi ne ma'anar al-hakim, shi ne mai hikima cikin ayyukansa, shi ne mai hikima a cikin ƙaddararsa. Allah ce huwa allazi akhraja alladhina kafaru min ahli al-kitab. Ubangiji ya biyo da wannan magana kai tsaye bayan ya faɗi cewa shi gagaraba dai ne mai hikima, don ya nuna maka abin da ya faru ga Yahudawan Banin Nadir. Shi kansa wani abu ne da zai gaya maka irin ƙarfi na Ubangiji da galaba ta sa. Banin Nadir ba sa tsammanin akwai waɗanda za su iya fitar da su daga gidaddakinsu, saboda irin shiri da tanadi da suke ganin sun yi. Amma Ubangiji Al-Aziz gagaraba dai sai ya fitar da su. Sannan kuma ya gaya wa ainihin muminai cewa duk abin da suka gani su sani akwai hikima ta Ubangiji. Dala Yahuda wannan lokaci su yi ta cin karansu babu fasa, hikima ce ta Ubangiji ta so haka. Yanzu da Ubangiji ya ga dama zai fitar da su, ga shi kuma ya fitar da su. Saboda haka sai Allah yake gaya musu huwa allazi, shi ne wanda akhraja allazina kafaru, ya fitar da waɗanda suka kafirta min ahlil kitabi, daga ma'abota littafi, su ne Yahudawan Banin Nadir. Kuma kun gani Allah sai ya jingina aikin zuwa gare shi, don kada wani ya yi tinƙahu ya ce shi ne ya yi wannan, Ubangiji shi ya yi wannan. In ma kana ganin cewa ka yi wani kataɓu, to kai sababi ne kawai. وما رميت إذ رميت
ولكن الله رمى wato lokacin da kake harbin ba kai ne kake isar da harbin ba har ya samu makasa ta kafiri ubangiji shike wannan sai dai kai harbin sai yasa Allah ya tabbatar maka da rami din yace izra maita kai harbin amma kuma isar da harbin nan waye ya isar da shi har ya kai ga makasar kafiri ubangiji saboda haka kada ku ji cewa kuma kuna da wani abin da kuke ga su ne har kuka samar da wannan nasara wannan nasaru illa min indillah ubangiji yake bada nasara shi yasa sai ya jingina aikin zuwa ga kansa yace huwa allazi akhraja alladheena kafaru min ahli alkitabi min diyarihim shi ne ya fitar da waɗanda suka kafirta daga cikin ma'abota littafi daga gidajen su bi awwalil hasim atarawa ta farko domin da farko an tattara su wasu suka taru a Khaybar daga baya kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sake fatattaka su daga Khaybar suka ƙara watsuwa suka shiga duniya saboda ka wannan tarawa ta Khaybar ita ce awwalul hasir da ubangiji yake faɗa wasu malamai suka ce a akwai alhasir fi dunya akwai kuma alhasir li yawmil qiyama akwai tattarawa da za a yi musu anan a duniya shine lokacin da aka fatattake su daga Madina suka shiga Sham a sham din nan wasu riwayoyi sun nuna anan ne za a yi dandajo na hisabi anan ne za a yi hasuru nan ita ce ardul mahshar to kuma gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kora su ya tara su anan to kuma akwai lokacin da za a taso su daga kaburburan su a gargade su a kora su zuwa ga wannan guri har ila yau dan a yi musu hisabi saboda haka sun ga hasuru na farko za kuma su ga hasuru na biyu wanda shi ne ranar gobe kiyama ba kwa tsammani su musulmi za su fita daga gidajen su domin irin shirin da suka yi na farko dai suna da kuri suna da makamai sannan kuma ga su da ganuwa da su zagaye garin wacce ke karkarfa musulmi ba sa tsammanin akwai yadda za a yi su iya karya wani yahuda murin da za su fito da su ya zannu annahum mani'atuhum husuluhum min Allah kuma yahudawan sija aka fara gabatar da mubtada kafin khabar mani'atuhum husuluhum sannan yazo da sijar fa'ili da yazo da sijar fi'ili ba ba a ce wa zannu anna husuluhum tamna'uhum ba saboda a ce maka mani'atuhum husuluhum a ka'idar larabci ya fi balaga sama da a ce da kai anna husuluhum tamna'uhum domin sijar jumla ismiya ta fi nuna kankamar aqidar wannan mulka tana magana a kansa sama da a kawo maka jumla fi'iliya kamar ana nuna maka cewa sun samu gamsuwa a ransu sun nutsu a kan cewa suna da shirin da babu yadda musulmi za su yi da su suna da wannan gamsuwa to amma kuma fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu to ubangiji ya zo musu ta inda ba sa tsammani ubangiji ya aiko musu da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama har aka yi musu wannan kawanya ya kazafa fi qulubihim ar-ru'ba ubangiji ya jefa matsanancin tsoro a zuciyarsu domin ar-ru'b shine al-khawf alladhi yastawi 'ala al-qulub tsoron da zai mamaye jiki gaba daya shi ake cewa ru'b da larabci kalmar ru'b ta fi kalmar khawf nuna tashin hankali da razana da tsorata a zuciya sai Allah ya jefa tsoro kuma sai Allah ya amfani da kazafa kun san alqasfu shi ne ka dau abu ka jefa shi da karfi shi ake kira alqasfu kamar da zaka dau wani ba keken dutse ka jefa za a ce kazafa bil hijara sai ubangiji ya amfani da kalmar kazafa dan a nuna cewa tsoron ya sauka a zuciyarsu da karfi sannan kuma ya mamaye ko ina a cikin zuciyarsu yaka waɗannan kalmomi guda biyu kazafa da kalmar ar-ru'b suna nuna mana irin yadda tsoron yake ga zuciyarsu ba kaɗan ba kuma idan Allah maɗaukakin sarki ya taimaki annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar jefa tsoro a cikin zukatan abokan gabansa masirata shahrin kamar yadda yake wani shirki bir-ru'b masirata shahr annabi yake yana daga cikin kasa'isinsa wato abubuwan da yake banta da su tsakankanin annabawa Allah yana jefa tsoro a cikin zukatan abokan gabansa a alhali tsakaninsa da su akwai tafiyar ainihin wata guda. To idan ya kasance Allah yana jefa tsoro a cikin zukatan abokan gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, alhalin tsakaninsa da su dai su wato tsakaninsa da su akwai tafiyar wata guda kwana 30, ila wanda yake tafiyar ɗan mulamulai ne suna tare da shi a Madina, kaga babu shakka dole ne tsoro ya tsananta a irin wannan yanayi. Allah ya yukhrijuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minin, suna rufe gidajensu da hannayensu da kuma hannayen mu'minai. Kalmar yukhrijuna daga kalmar akhraba, akhraba tana nufin al-ikhrab, yana nufin rusawa, yana tsaye zo ka rusa. Al-kharab kuma abinda yake tsaye ya zama kango, ya zama kufai, ya lalace saboda dadewa ba amfani da shi, sai ake cewa al-kharab. Allah sai ya amfani da kalmar yukhribuna don ya nuna cewa su da kansu suke rusa gidajen nasu. Malamai sun faɗi sukoki guda uku na rusa gidajensu da suka yi, da kuma gida da hannayensu da hannun mu'minai. Sura ta farko, suna rusa gidajensu a yayin da suka ga wani abu mai kyau kamar kofa, kofa mai kyau ko wanda mai kyau, idan da Yahudu ya ga kofar gidansa tana da kyau ko wanda ke yana da kyau, ba zai iya haƙura ya tafi ba wa kofar nan ba ko ba wannan nan, sai ya sa hannunsa ya fasa gidan ya rusa don ya cire kofar ya ɗora akan abin akan raƙuminsa. Kaga yana rusa gidan da hannunsa, ta ciki yana rusawa, ta waje ma kuma mu'minai suna rusawa. Sura ta biyu kuma ainihin idan Yahudu ya ga gidansa mai kyau ne, saboda baƙin cikin da Yahudu wai kada ya fita wani mu'mini ya zauna gidan, kawai sai ya kawo ‘ya’yansa sai su rusa gidan, saboda kada a bori gidan, tunda dai an ce sai sun fita, kuma lalle sai sun fita ɗin labudda to ba za su ga, ba su bar wani abu mai amfani ba. To haka kuma arna suke a ko'ina. Za mu ga lokacin yakin Afghanistan, yayin da aka fatattaki sojojin Rasha kafin su fita da ainihin daga cikin Afghanistan, sai da suka yi tayoyi sau duk wani abu mai amfani da hannunsu ya bi ta kai su da suka rusa. Sannan duk wani abin da suka gina wanda lokacin da suke cikin kasar suka gina don amfanin kansu, ba su yadda sun fita ba sai da suka rusa. Haka nan ya maimaitu lokacin da Yahudawa Isra'ila za su janye daga Gaza, daga zirin Gaza, abubuwan da duk suka gina da gidajen ‘yan kamagurin zauna, Yahudawa ‘yan kaka gida da abubuwan duk da suka gina da rijiyoyin birtsatsi da suka gina musu, kafin su fita haka suka yi tabi suna rusa. Wai kada Falastinawa su zo su mori wannan abu. To haka Yahudawan ganin da zai suka yi, ya kuma zo na biyu ta da hannayen su suka riƙa rusa gidajen su. Sannan sura ta uku malamai suka ce ya kuma zo na biyu ta bi aidihim wa aidil mu'minin, wato idan Yahudawa ainihin suka ga cewa ga mu'minai nan sun dinka, sai suka riƙa rusa gidansu ta baya domin su ta ƙara wa kansu wata ganuwa. Saboda haka sai su huda gida, sai su ɓulla gidan da yake can, sai wannan gidan kuma sun ce shi, sai ya zama kuma kamar shi ma wata ganuwa ce. Ko kuma mu'minai su kuma sun taho ta gaba su ma suna ta rusawa. Saboda haka sai ya zama ta ciki Yahudawa na rusa gidajen su, su huda don su fita su ɓulle can baya su mai da gurin ya zama ganuwa, ko kuma mu'minai ta gaba suna rusawa don su samu fili ta yadda za su cinna Yahudawa. Saboda haka Allah ce yukhrijuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minin, Allah ce fa'tabiru ya ulil absar, sai ku ɗau izina ku yi la'akari ya ku masu hankali, wannan ya zama muku wa'azi. Kada mai ƙarfi ya yi da san cewa ƙarfinsa zai fi fitar da shi daga Allah, duk ta'asar da zai yi ya sani akwai ranar ƙin dillanci, akwai ranar da Ubangiji zai zo masa ta inda ba ya tsammani, ya ɗauki izina daga abin da ya faru gaba nan waje. Haka nan idan mutum mulki yake ji da shi, kada ya zaci cewa abinda yake yi ɗin nan mulkinsa zai hana Ubangiji ya kammasa lokacin da ya so haka. To Ubangiji dade shi yake duran da yake kama shi Ubangiji gagaraba dai ne zai iya kama shi ya dau idina daga abin da ya faru ga banin Najis idan dukiya yake ji da ita ita ce take sai yana yin aikace-aikan da yake yi to ya sani fa Ubangiji idan ya tashi kama shi dukiyarsa ba za ta amfana mata komai ba ya dau idina daga wannan fa atadiru ya ulil absar sannan waɗanda suke kafin suke yaƙi da addinin Allah suke yaƙi da annabi sallallahu alaihi wa sallama suke yaƙar sunnarsa suke yaƙar mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to sani duran da ka haɗo ki da Ubangiji ba za su yi so ku ɗan izina daga abin da ya faru ga banin Najis Allah zai gaya mana wannan kafirci nasu da kangaruwarsu da tsayawa su ce za su yi yaƙi za su rukuma da Allah wannan ita ta ja musu abin da ya faru gare su to haka nan dukkan wani wanda zai yi irin abin da suke yi to Ubangiji ba zai kyale shi ba Allah ce walaula an kataballahu walaula an kataba Allahu alaihim al-jala ba dan Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta musu kora ba la'azzabahum fi dunya da ya azabtar da su a nan duniya walahum fil akhirati azabun nar kuma suna da azaba ta wutar na gobe kiyama zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu haka ta faru gare su saboda sun saba wa Allah sun saba wa manzansa wa man yushaqqu Allah wanda duk ya saba wa Allah fa inna Allaha shadidul iqab to lalle Allah mai tsananin hukuma ne Allah yana gaya masa yake cewa laula walaula an kataba Allahu alaihim al-jala ba dan Ubangiji ya rubuta musu kora ba ya kaddara cewa korar su za a yi ba kace su za a yi ba la'azzabahum fi dunya to da ya musu azaba a nan duniya ta hanyar kisa da kama su da su da ƴaƴansu da matansu a matsayin bayi kamar yadda ya faru da Yahudawan bani Quraiza Yahudawan bani Quraiza annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni dukkan wani wanda ya balaga daga cikin su a kashe saboda tsananin abin da suka nuna na gaba da kiyayya da mugun kanadi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ga musulmi nabi ya umarci an yuqtala biqatilatuhum duk masu yaƙi a cikinsu a kashe sannan wa tusba nisa'uhum wa zarihi ƴaƴansu da matansu kuma su zamo bayi su zamo fursunonin yaƙi a hannun musulmi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa yahudawan bani Quraiza to ba dan su waɗannan Allah ya rubuta korar su za a yi ba to da su ma irin wannan azaba ce za ta faru gare su a nan duniya amma kada su manta a lahira fa akwai azabar da take jiran walahum fil akhirati azabun nar suna da azaba mai tsauta a ranar gobe kiyama sai Ubangiji ya gaya masa me yasa Allah ya yi miki wannan yace zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu haka ta faru gare su saboda sun saba wa Allah sun saba wa manzansa kamar Ubangiji yana kara jan hankali ne da mai saba wa Allah da mai saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam to fa sani da fa abin da ya faru ga masu saba wa Allah da manzonsa waɗanda duk za su tsaya a gefe guda su ce za su yaki da Allah za su yaki da manzonsa sallallahu alaihi wasallam to su kwana da sanin cewa su ma haka za su same su idan Ubangiji bai rubuta musu jala a nan duniya ba to za su gamu da azaba ta wutar na gobe kiyama da Allah ya faɗa wa lahum fil akhirati azabun nar zalika bi annahum shaqqu Allah ay kanu fi shaqqin والله في شق آخر. كانوا في شق والرسول في شق آخر. وتسنجا دادا تفست منذري قدا. الله دمان زنسك وتسنجا دادا تفنذري قدا. بيوان دي جادا زي زي فتونا فتودة الله. إلا تكيب أمان زي جي. وهذا عند بنتي. وهذا أبن جدي يتفن تحال ودن نمتاني. يتساق الله. سنجا دادا الله. سنكوما جيتي قدا. كانوا في شق Allah da manzon sa kuma sun koma gefe guda to babu tsatsa dukkan bangaren da Ubangiji yake nan ne nasara take yake wa man yattaqillaha wanda duk zai gada Allah zai saba wa Ubangiji fa inna Allaha shadidul iqab lalle Ubangiji mai tsananin uquba ne uquba idan bai masa uquba a nan duniya ba to zai gamu da uqubar lahira wanda ita ce ta tsanani domin ita ce uqubar da za ta yake har abada الله يكي ما قطعتم
ما قطعتم من ملة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله
Allah madaukakin sarki yake ma qata'tum lillatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'illah wal yukhzi al fasiqin ma qata'tum lillatin baku ainihi yanki ko kare wata bishiya ta dabino ba aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ko kuma kuka barta tsaye akan sayoyinta fa bi'illah to haka ya faru ne da izinin Ubangiji wal yukhzi al fasiqina kuma dan ya wulakanta fasikai Allah madaukakin sarki yana gaya mana abinda ya faru lokacin da musulmi da suka shiga garin Banin Nadir inda Banin Nadir Yahudawa suke cike yake da dabinai sai wasu daga cikin sahabbai suka rika ainihin tare waɗannan dabinai daga baya wasu suka ce a'a ku daina sarewa domin tayo a cikin sarewar dan akwai ɓarna ta dukiya don haka abinda kuka yi tayi ya zama laifi ne sai suka je suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai wannan aya ta sauka tana nuna muku cewa abinda kuka tare na dabinanku babu laifi a kanku babu zunubi a kanku abinda kuka bari kuma ba ku tare ba shi ma wannan ba laifi kuka yi ba babu laifi babu zunubi a kanku wato idan kuka tare babu laifi idan kuma kuka bari babu laifi Ubangiji ya ba ku wannan dama domin wannan ya ƙara bakantawa su Banin Nadir din cewa an tattare da dinan wannan kuma Ubangiji ya ce babu laifi abinda aka yi din wanda suka tare ba su laifi ba abinda kuma aka bari dan musulmi su ci na dabinan su a matsayin ganima wannan ma kuma ba laifi akai ba babu shakka wannan zai jefa wulakanci da bacin rai a cikin zukatan waɗannan makiya na Ubangiji sai sa Allah ke fa bi idnillahi wal yukhzi al fasiqin haka ta faru ne da izinin Ubangiji Ubangiji shi ya ce haka ta faru kuma ya ba da wannan dama kuma babu laifi ga waɗanda suka yi haka kuma ya yi haka ne domin fasikai ke wulakanta domin fasikai su ji kunya a nan duniya Allah madaukakin sarki ya siyace mu da jin kunyar duniya ya siyace mu da jin kunyar lahira za mu dakata a nan cikin tafi ne zuwa insha Allah wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wannan yake assalamu alaikum fa talaqa adamu min rabbihi kalimatin fa taba alaihi malam ne ake nufi da kalimatin kalmomi da annabi Adam ya faɗa lokacin da Ubangiji ya nuna masa koyarwa na cin bishiyar da aka hana shi ya ci sakamakon ruɗi da shaitan ya yi masa Allah madaukakin sarki ya gaya mana waɗannan kalmomi kamar da yake cikin suratul a'raf qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Ubangiji mun zalunci kanmu zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna idan har baka ainihin tausaya mana ta jikanmu ba ka gafarta mana to za mu zamo daga cikin mutane hadararru. Waɗannan su ne kalmomin da annabi Adam alaihi salam da ainihi matarsa ummuna Hawwa suka yi amfani da su wajen su nemi gafarar Ubangiji akan abin da ya faru daga gare su. Saɓanin waɗannan kalmomi da za a faɗa to ya saɓa wa Alƙur'ani. Akwai abin da sifaye suke ruwaitowa a cikin littattafai, hadisi ne wanda yake mawdu'i, hadisi ne ainihin na ƙarya bara gurbi, wanda malaman hadisi sun suka yi bayaninsa yana cikin Mustadrak na Hakim cewa lokacin da annabi Adam ya ci wannan bishiya ainihin ya yi tawassali da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda har Allah maɗaukakin sarki ya nuna mamaki ya aka yi annabi Adamu ya san sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama alhalin tukunna bai duba. To shi ne wanda annabi Adamu yake ai ana gama halittarsa da ya duka ido bayan an hura masa rai ya daga kansa sai ya gani an rubuta a jikin birkar al'aiki an rubuta sunan Allah da sunan annabi sallallahu alaihi wasallama gaba daya. To sai ya fahimci cewa ai wannan ne sunan babu wanda ya kai shi matsayi da daraja, don haka ne shi yanzu bayan ya yi laifi sai ya samu kafa da sunansa. Wannan hadisi ne na ƙarya, hadisi ne na ƙarya wanda Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam ya rawaito, wanda malaman hadisi suka ce hadisi ne bara gurbi. To wannan kalma da ake cewa ita ya amfani da ita wato tawassali ba gaskiya ba ne, cewa wai ba har Allah yake ba dan shi ba ma zan halitta kamar ba zan halitta duniya da lahira ba, wannan duk ƙarairayi ne ba gaskiya ba ne. Da haka Allah ya faɗa mana kalmomin da annabi Adam ya yi amfani da su. قال ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من المساكين. wannan kuma yake menene bambanci tsakanin hirorin da aka saukar a Makka da kuma waɗanda aka saukar a Madina. Hirori a surorin Makkiya su ne surorin da aka saukar kafin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina, lokacin da yake rayuwa a Makka a shekara 13 ta farko. To duk wurin da suka sauka a wannan ɗan tsakanin su ake kira Makkiya, sawa'un sun sauka a garin Makka ko a wajen garin Makka, ba sharaɗi ba ne sai sun sauka a cikin garin Makka za a ce musu Makkiya. Matuƙar dai sun sauka a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa a Makka kafin hijira ana kiran su Makkiya. Hurorin kuma da suka sauka bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko da kuwa a Makka suka sauka, to waɗannan ana kiran su Madaniya. Kamar misali aya da ta yi magana a kan rufe cike sai wannan addini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan, wannan ta sauka a Arfa cikin garin Makka ne. To amma duk da haka wannan aya ce Madaniya, ba za a kirawo ta Makkiya ba, saboda ta sauka bayan hijira ne, ta sauka ma a shekara ta ainihin ta tara lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam, shekara ta 10 lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ainihin ya je Hajji. Saboda haka surori da suka sauka a Makka suna da fasa'is, wato surorin da suka sauka a Makka galibi suna kira ne zuwa ga tauhidi, suna bayanin azamatillahi girman Ubangiji, suna bayanin dala'il wahdaniyatillah, suna ba mu kissosin annabawa da gwagwarmayar da suka yi da al'ummominsu da yadda Allah ya halaka su, ya halaka al'ummominsu yayin da suka kangare. Haka nan suna ba mu labarin tashin alkiyama da abin da zai biyo bayan wannan na shiga aljanna ko shiga wuta. Hurorin da suka sauka a Makka galibi irin waɗannan abubuwa suke magana a kansu, ko da sun yi magana a kan abin da ya shafi hukunce-hukunce za ka samu ɗan abubuwa ne kaɗan kuma a dunƙule. Za ka ga kamar maganganu da suratul an'am ta yi, duk da cewa Makkiya ce, amma an yi magana a kan hukunce-hukuncen cin yanka da yankan da ba za a ci ba da maganar bismillah da irin abubuwa da jahiliya suke yi na haramta wa kansu wasu dabbobi. Surar al'an'am ta yi magana a kan wannan, duk da cewa sura ce Makkiya, ka ga ta faɗi abubuwan a dunƙule. Surar al-Madaniya hurorin da suka sauka bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam su kuma za a ga yawanci suna magana ne a kan gina ainihin musulmi, gina al'umma ta musulunci. Tunda yanzu an yi hijira an kafa daula, akwai buƙatar a gina al'umma ta musulunci ta zama al'umma ce wacce take da kyakkyawan tunani, take da kyakkyawar aqida. Saboda haka aka yi ta saukar musu da tashri'at, a sanar da su halal, a sanar da su haram, a kuma sanar da su ga yadda za su yi ibada, aka farlanta musu sallah, aka farlanta musu azumi, aka farlanta musu zakka da sauran abubuwa, da su hajji da sauransu. a wannan lokaci duk aka saukar da waɗannan tafiya din aka haramta musu wasu abubuwa da za su ci ta'amuli da su sun tuna ma Makka irin su giya da sauransu aka nuna musu haramcin wannan za su samu surorin Makka da surorin da suka sauka bayan hijira wato al-Madaniyya za ga suna magana a kan waɗannan ainihin hukunce-hukunce tare kuma da nuni zuwa ga tauhidi domin zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina bai yanke wajen bayanin tauhidi ba yasa za ka ga hatta ayoyin da suka yi magana akan hukunce-hukunce suna karewa da magana akan sunaye na Ubangiji wanda yake isara zuwa ga tauhidin asma'i wa sifat kaga huwa al-aziz al-hakim huwa al-ghafur ar-rahim da sauransu waɗannan su kansu magana ce akan tauhidi za ka ga ayoyin da suka sauka a Madina bayan magana akan tauhidi har ila yau kuma sun ba da ainihin faɗaɗɗen bayani akan abin da ya shafi shari'a waɗannan su ake kira a tsorin makkiya da kuma a tsorin madaniya tsarin bayanin idan mutum ya koma da littattafan ulumul qur'an su suke masa bayanin fasa'is na a tsorin makkiya da fasa'is na a tsorin madaniya bayani dalla-dalla wannan kuma yake cewa a gaya masa ma'anar faɗar Allah kuzuhu ko gudduhu sun majjahima sallu ban san da yasa ya damu ya san ma'anar wannan ba kuzuhu ko gudduhu magana ce da Allah yake gaya wa mala'iku cewa su kama ainihin mugun mutum wanda ya cika rayuwarsa da ainihin tangarewa Ubangiji su kama shi su sa masa sasari sannan kuma su jefa su cikin wutar jahannama su kona shi da ita shi ne abin da ayat take faɗa sannan kuma wannan shi kuma yana cewa malaman sira suka faɗa a kan saukar sura ko a kowar wannan tarihi na banin nabi ina jin wannan daga bayan zuku wai ne malaman sira suka faɗa game da wannan abu na banin nabi da me muka buɗe bayanin ku la ilaha illallah ka zai ka kai ɗin ka jini malaman sira da tarihi suka faɗa sannan ya ce muna so a yi kira zuwa ga radio freedom ɗazu da ƙarfe biyu sun saka wata waƙa ta larabci biyu da minti hamsin na yamma sun saka wata waƙa ta larabci da ƴan shi'a suke yi tana zagin sahabbai da larabci da mutum goma da aka yi musu bishara da aljanna wai duk mutanen nan guda goma da aka yi musu bishara da aljanna fasikai ne da sauran munanan kalamai a kan sahabbai to ni ban ji ya karbi ban sani ba hakan ta faru ba ta faru ba amma dai a sake bincike idan har hakan ta faru to wannan ba karamin wato sharri ba ne yake bin kafo garin nan abin fita a ji ban sani ba ban ji ba banda kuma wannan takarda ba wanda ya gaya mu haka ta faru don haka ba zan iya cewa haka ya faru ba duk da cewa na san a waƙe-waƙen da suke sawa ba su kaɗai ba kuma da sauran kafafen watsa labarai na nan manaja akwai waƙoƙi waɗanda za ka shinshini PNPSC suna nan tudu abin da yake faruwa saboda waɗanda ake jingina wa sha'anin kula da barkar ɓangaren addinin musulunci yawa-yawai cinsu in ban ce dukkan su zama jahilai ne da san abin da su waɗanda ake cewa wane mai kula da harkar musulunci a gurin jahili ne bai san menene musuluncin ba saboda haka irin waɗannan waƙe-waƙe waɗanda suke tattare da shirka da bid'a da munanawa magabata zai iya karɓar su a matsayin yana yaɗa addinin musulunci ya saka wasu kuma akwai son zuciya sun san abin da suke sawa ƙarya ne ɓarna ne to amma tunda akwai mai so ba za su sa masa abin da yake so ko da za su jawo kan hukuncin Allah manzo Allah ce duk wanda ya nemi yardan mutane da hukuncin Allah sai Allah ya sa mutane su tsinci su yi hutu da shi su tsane kuma Ubangiji ya hutu da shi ma'ana yu'amiluhu Allahu ala naqidi qasdihi ba dai sai yake samu yardan mutane ba to mutanen za su tsane shi kuma Allah zai yi hutu da shi don haka kiran da muke yi su abinda muka sani suna yi na sanya abubuwan da suke da alaka da shi an shi da ne ta kusa ko ta nesa to su sani cewa abin nan da suke yi yaƙi ne da Allah da manzonsa ba wai mu ahlus sunna suke bakantawa kawai ba dukkan wani mu'mini mai tasbihi a doran ƙasa mai tasbihi a cikin samaniya suna bakanta masa kuma la'anar Allah ba za ta rabu da su ba kuma duk wanda zai ce zai riƙu ma da Allah kamar yadda wannan sura ta gaya mana sai ubangiji ya ga ƙarshenka ba a tabiri ya ulantuka a dai zai a sake bincike a jini suka yi muna ganin ayoyi za su zo a cikin wannan sura min fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim za su zo za su yi magana a kan falalan muhajirin والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يهجون من هاجر إليه ذات يمزنا أكم فللر الأنصار ذا مطيع أنم يميطا تتأكم دياني أكم فللر تعبا النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار أقول داوام ألا دمنا تارد في أنم أكيما سويا سوى أنا ببراء جدنها لأدعاء الله مطوكسين فلكي يساو أبن دسوكي abinda kuma yasa ninki na asara Allah madaukakin sarki ya mayar masa da mafi alkhairi insha Allah gobe waɗanda suke zuwa karatun mu na at-tajrid at-tarikh wa wazanu karatu kuma randi kuma har ila yau za mu karatu na qa'idatul dalila fi tawakkul wal istila Allah ta'ala lafiya sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi